gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Masu sauraro assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da rediyon amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, na kuma ku iya jin mu ta shafinmu na Facebook Live a BOA Hausa, ko kuma a fada yanar gizonmu na boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu gabatarwa
Yusuf Aliyu Harande
tare da ni Muhammad Hafiz Baballe.
Duk ranar Laraba, shirin yau da gobe yana magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. A yau ma ranar 21 ga watan Nuwamba shekarar 2018. Shirin namu zai yi magana ne akan yadda ya kamata a gudanar da yakin neman zaɓe a Najeriya a wannan zaɓe mai tahowa na shekarar 2019.
To amma wannan babbar al'amari ne, saboda zai iya jawo rigingimu kwarai da gaske, zai iya ma jawo zub da jini. Sa'an nan kuma a takaice irin abin da zai iya haifarwa ba abu ne wanda mai hasashe ma zai iya hasashe.
Ne Harande, duba da yadda ake samun tashe-tashen hankula a lokacin yakin neman zaɓuɓɓuka, don haka wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya tattauna mana da jama'a kan wannan lamarin. Har ila yau muna tafa da mai fashin baki akan harkar siyasa Dr. Abubakar Kari, malami a jami'ar Abuja. Sannan akwai sakon dan iya inda yayi tsokaci.
Hafiz, bari mu fara da jin ra'ayoyin masu sauraron mu da suka aiko muna ta yanar gizo, watan a wanda suka sa su a shafinmu na Facebook.
Amsar mu ta farko ta fito ne daga Ahmad Abacha Macina, inda ya ce, yau da gobe ina kira ga 'yan siyasar kasar mu Najeriya da su gudanar da yakin neman zaben 2019 cikin tsafta da kwanciyar hankali, ba tare da furta kalaman da za su haddasa tashin hankali tsakanin magoya baya ba. Na gode filin yau da gobe, mai farin jini tamkar zinare.
Shi kuwa Yusuf Babangaje cewa yayi, salam yau da gobe, yana da kyau 'yan siyasa su yi kamfe ba tare da zagin wani ko cin mutuncin wani ba.
Sai Buba Mai Goro Gashwa, inda ya ce, yakin neman zaɓe dai yana buƙatar nutsuwa, sannan ya kamata matasa su kawar da makamai da shan miyagun kwayoyi.
Musa Hadirin Asuba da Magarin ya ce, yau da gobe sai Allah, a gaskiya mu kam za mu iya cewa Allah ya sa a yi zaben ƙasar Najeriya a kammala shi lafiya.
Sai Musa Maina Kandilawa Bukar tare da Jambuto Malam Gwani Kandilawa Bukar, inda suke cewa, assalamu alaikum BOA Hausa, yau da gobe hakika akwai hanyoyin da 'yan takara za su bi na gudanar da yakin neman zaɓe lami lafiya.
Adamu Sabiu Wangara Gezawa Kano ya ce, ta hanyar nuna dattako da sanin ya kamata ga masu yin kamfen ɗin.
Sai Buhari Yahaya Guru Jihar Yobe, inda ya ce, yau da gobe 'yan takara su yi yakin neman zaɓe mai tsafta ba tare da yi wa juna yarfa ba, ku tashi lafiya.
Ali Muhammad Sale Damari, inda ya ce, yau da gobe ta yadda ya kamata a gudanar da yakin neman zaɓe a shekarar 2019 shi ne a gudanar da shi cikin lumana da kwanciyar hankali, ba wai a je ana zage-zagen juna ba.
To mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonnin naku. To yanzu bari mu saurari sakon ɗan iya da ya baiwa aminin sa Isa Lawal Ikara.
da wani mayafi yau na hangi dan iya akan shi lullube nace dan uwa sanyi ne yasa ka jibga kaya kuma ka samu guri ka labe yace to ai ka san dai na ikar a wannan yanayi na sanyi komai kibar mutum babu yadda za a yi tube nace eh gaskiya ne dan iya amma ba ni labarin gangamin yakin neman zabe don ka san hukumar zabe ta Nigeria ta ce dokar da ta hana fita fagen yakin neman zaben yanzu ta sabe tunuma wasu masu yakin neman zaben sun fara sukuwar sukar juna da yar fanya bayabe gashi kuwa kowa ya san akwai bukatar yan siyasar kasar nan su taka sannu kada lamuran su bu su chabe a ce kawai don masu neman rike karagar mulki suna gudun kada ta sullube su kuma masu fafutukar ganin sun fusgo mulkin ido ya rufe so suke kawai ko ta yaya su karbe duk kawai sai a ce an wayi gari sun manta cewa idan suna son mulkin sai sun bu sannu kada kasar ta bi ta kwabe dan iya ce to na ikara bari mu yi kira ga dukkanin yan siyasan kasar nan da ke kowane irin ayari musamman ma dai masu jini a jika wato matasan da ake kira samari cewa kada su sake su yi ta sukuwar sare-sare kamar yan tauri su kuma tabbatar da sun guji yada labarin kanzan kurege da na batanci ga mutanen gari kada neman kujera ko mulki ta sa yan siyasa su yi ta kullawa juna sharri kuma kada su sake su yi gigin ganin sun sayi yancin masu zabe da tarin nerori ko na dan takara ya je yakin neman zabe kawai yayi tallan tulewa al'umma kyawawan kudroli albashi su yan kasar da suka cika shekarun zabe sai su duba waɗannan kudrori da kowane dan takara su yi nazari magana ta gaskiya dai ita ce yakin neman zabe mai tsafta ne kawai zai taimaka wajen samun demokradiyyar da muka dade muna marari da sannu ma dai har ta kai ga Nigeria ta shiga jerin kasashen da duniya ta amince sun taka tsauri nace to dan iya Allah dai ya sa yan siyasar mu su yi yakin neman zaben shekarar 2019 nan da kulawa don naga yan bangaren gwamnati tarihin Atiku kawai suke ta tonowa har ma sukan ce ai dukiyar shi can zaman gwamnatin shi na baya ne ya dinga tattarawa su kuma yan adawan da ke goyen bayan Atiku kan ce gwamnatin Buhari ce ta kawo yan kasa yinwa sannan sukan ce tsananin tsamin tsaro ne yasa yanzu mutane ma ake sacewa shi yasa nake ganin akwai bukatar mu koyi yakin neman zabe irin na turawa ai ta yakin ya ki tora ayin al'umma masu zabe babu batanci sai dai kawai kowace jam'iyya ko dan takara ya kawo abin da zai iya yi wa al'umma don su ji dadin rayuwa a kuma bar masu zabe su fita dandalin dire zaben su tantance tsakanin aya da tsakuwa dan kowane dan kasa ko a ina yake kuma kowane cikin hali yana da irin tashi baiwa kuma baiwa kowane dan kasa damar damawa a lokacin zabe ce za ta sa demokradiyyar wannan kasa ta ci gaba da haskawa
to a gaida na ikara yanzu kuma bari mu ji yanda shi kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Sale Shehu Ashaka ya tattauna da jama'a a birnin tarayya Abuja
farko sunana Shehu Muhammad yadda nake ganin za a gabatar da wannan zabe insha Allah za a yi shi a gama lafiya kuma ina ba da shawara wa ƴan uwana matasa akan siyasa dai ba gaba bane ba yaki bane don tsotari zaka ga mutane sun zo ana ta'addanci wani ya kashe wani kuma a zo an ci gwamnatin kai kuma baka nan bare ka mura sai ne nake fata a yi lafiya kuma kowa ya zabi wanda yake ganin zai kawo mai ci gaba shine kawai shawarata
sunana Yawu Isa mazaunin Abuja daga Bauchi fata na game da wannan campaign da aka fara shine su yan siyasa su ji tsoron Allah lokacin yayin da suke neman campaign lokacin da suke campaign din su kar su zo saboda neman mulki su dinga fadan abun da ba za su zo su cika ba su zo suna ta mana alƙawari na ƙarya abun da ka san ba za ka yi ba kar ka zo ka fada lokacin da kake neman wannan mulki idan ka yi rufe ko ta halin kaka kai dai damuwanka ka samu mulkin ne amma daga ka samu shikenan sai ka manta da waɗannan alƙawuran da kai ma mutane don haka su ji tsoron Allah su sani cewa wannan alƙawarin da suka yi ma mutanen akwai ranan da za a tsaye da su a tambaye su game da wannan alkawarin da suka yi sun cika. Idan fa ba su cika ba, ba karamin bala'i bane, domin mulki ba karamin abu bane. Ba wai damuwanka kawai ka samu mulki ka kwashi dukiyar jama'a ka je ka tara a ture daga kai sai ƴaƴanka ba. Duk abin da zaka yi na kamfen din nan ka faɗi abin da ka san zaka iya yi, kuma duk abin da ka faɗa zaka yi kai kokarin ka ga ka cika, shine fatanmu. Ko ba gaskiya ba? To fatan mu shi, muna fatan cewa Allah Ubangiji ya sa ayi wannan kamfen lafiya, a fara shi lafiya, a kare shi lafiya. Allah Ubangiji ya bamu shugabanni na gari. Alhamdulillah.
Assalamu alaikum. Sunana Rabiu Ayuba, mazaunin Abuja. Yawanci dai gashi dai manyan ƴan takara, ƴan siyasa na jam'iyyun manya-manyan party duk daga arewacin ƙasar nan ne. To da Allah, abu ne mai hatsari, abu ne kuma mai sauki. Sannan hatsarinsa shine yawanci matasa wasu sun dauki abun gaba addini, gashi nan dai siyasa ba addini bane, kuma ba abu ne wanda zaka dauke shi da gaba ba. Saboda yau in siyasan na ya kare, kai talaka da muke tare da kai din nan da mu ta zama, su kuma ƴan siyasan nan duka su sun san inda suke haduwa. To da Allah, matasa na farko mutun ya kiyaye karu abu da karamin abu ya saka zo kai abun da zaka yi danda na sani ka bata rayuwanka. Su kuma ƴan siyasan nan da Allah su ji tsoron Allah, abin da ya kamata su yi sun san dai kudin da za su raba din nan ma wasu, wani ba dai zabe ka dan kudi bane, akwai wanda dai zabe ka dan kudi. Mu irin mu muna nan daidaiwa, wanda mu ba mu damu da abin hannunka ba. Siyasan da ya wuce 2015 Allah jarabci mutane da yawa, sannan kuma matasa da yawa sun dan da na sani sun nutsu, an ga kuskuren da ya faru. In Allah da, muna fatan kar Allah ya sa a maimaita irin wannan kuskuren. Sannan kuma duk wanda Allah ya sa yayi nasara a cikin ƴan siyasun nan, su kuma su ji tsoron Allah, abin da ya kamata su yi matalakawan su da Allah su yi kokari su ga sun yi, koda baka yi shi yanda ka faɗa ba, ka dai dan yi kokari, dai ka dan yi wani abu a ciki. To Allah ya bamu mai rabo sa'a, ayi zabe lafiya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sani Marshall Dan Bauchi. Fata na dai akan batun maganan zabe ko kamfen da za a fara, Allah Ubangiji ya bamu shugabanni na kwarai. Abinda suka yi mana alkawari, Allah ya sa su cika. Ba mu zo mu yi zabe su sa matasan mu su kakkashe kawunan su, wasu su rasa sassan jikin su, su yi mana alkawara su kasa cikawa ba. Muna fatan Allah Ubangiji ya ba mu duk wanda zai iya rike ɗan Najeriya da jama'an Najeriya, ya haɗa kansu musulmai da Kirista lafiya. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da wannan al'amura lafiya, mu ga farkon sa lafiya, mu ga kuma ƙarshen sa lafiya. Nagode.
Sunana Salisu Ahmad. Mu dai kullum mun sha ganin ana faman zabe, ana gwagwarmaya na hidiman siyasa irin wannan. To tambaya shine, kullum ina bukata Allah ya sa dai kar ayi amfani da matasa wajen yin campaign, a gurbata tunanin su ta wajen hidiman su je ana sa su suna abubuwan da bai kamata ba. Mu dai addu'a mu shine duk dai wanda yake neman takara ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah, ya ji tsoron Allah game da abubuwan da yake gudanarwa. Duk wani alkawari da zai dauka yayi kokari ya ga ya cika. Mu dai babban addu'an mu kenan, Allah ya ba mu mai rabo sa'a, Allah ya ba mu zaba mana shugabanni na gari, ya zamo wanda zai kawo matasan mu su ci gaba, kasan mu ta ci gaba. Babban addu'an mu kenan, Allah ya ba mu mai rabo sa'a.
Assalamu alaikum. Ni ne Alhaji Umar, mazaunin Usatu Abuja. Gaskiya haƙƙin neman zaben nan bana, muna ganin da alamun zai ɗan yi zafi. Gare yanayin ne yanda naga PDP ta taso, ita ma APC ta taso, gaskiya zaben nan zai zama kamar kankan ne. Ni a nawa ra'ayi ina ganin mutane ku tsaya, mu tsaya mu nutsu, mu san wane za mu zaɓa. Saboda a yanda duka sun fito nan, dukansu da alamun akwai alheri a tsakaninsu. To amma dai muna ta addu'a dai Allah fitar mana da gwani ɗaya wanda zai mana amfani, ya kuma amfani ƙasa baki ɗaya.
To, Dr. Kaji bayanan matasa. Wasu suna ta fatan cewa Allah ya sa a yi wannan zaɓe lafiya. Wasu kuma suna magana cewa kuskuren da matasa suka yi a zaben 2015 aka yi amfani da su wajen tashe-tashen hankula da sauran dai abubuwa dai marasa daɗi da ya faru.
Sosai. Ka san da yake idan aka duba zaka ga duk lokacin zabe idan ya zo da matasa akan fi yin amfani, sannan kuma da dama sai a zo bayan an ci zabe, abin da Hausawa ke cewa an ci ganga sai a yada, ko an ci moriyar ganga sai a yawa. To haka ne. To da dama yanzu kusan za a iya cewa matasa a wannan shekarar kusan sun shiga cikin hankulansu za su iya fahimtar menene bambancin gaskiya da ƙarya wanda idan dan siyasa ya zo musu da labaran kanzan kurege ko ko labaran da ba su tabbatar da shi ba kusan ana jan hankalin matasa da cewar su tsayin daka su ga cewar ba su yi wani abu wanda zai taba lafiyar su ko na al'umma su ba ko kuma wani abu da zai kawo cin zarafi ga ita ainihin siyasa karan kanta saboda idan ka dauki abin da ke gudana a kasashe da suka ci gaba musamman kamar nan kasar Amurka zaka ga siyasa Amurka siyasa ce mai tsafta baka jin akwai maganganu da za a fito ana yi a tsakanin
masu zabi
amma kuma zaka ga maganganun ba waɗansu kausasan maganganu bane wanda suka shafi ko aqida irin ta addini ko kuma wani abu da ya shafi bangaranci sai dai a ce magana ce ta a'a
bambancin manufa ko
manufa kware da gaske
kai kamar a ce wannan yana da sassaucin ra'ayi wannan kuma yana da ra'ayi mai tsauri haka
kana to kusan za a iya cewa matasa a wannan karan musamman a Najeriya da ake shirin wannan zabe to wannan daidai lokaci ne da ya kamata su yi ainihin abin da ake cewa karatun tana su
kamar musamman ma matasan da ake cewa na masu amfani da kafafen sadarwa wato social media daga suna turo sakonni masu matukar muhimmanci na kan wayar da matasa yadda ya kamata su bi yan siyasa musamman a wannan lokaci na zabe da yake gabato mu ko kuma in ce musamman wannan lokaci na campaign da aka fara ya kamata su lura cewa kada ku yadda cewa wani dan siyasa ya kira ka ya ce ka je ko ka tada hankali ko kuma ya tafi da ku yakin neman zabe ya dauke ku ya ba ku miyagun kwayoyi hasan musamman ma ana ta wannan magana ban san ya kake kallon wannan lamari ba
eh to ka san ai da yake a mafi akasari su masana suna magana akan cewar idan aka baka kwaya ka sha ba wata hankalinka ma zai gushe daga gare ka to ba za ma ka san me kake yi ba idan an ce maka je ka aiwatar da wani abu ba tare da wani taraddadi ba zaka je ka ainihin gabatar da shi
to Allah ya kyauta yanzu bari mu ji tabakin mai fashin baki akan harkokin siyasa Dr. Abubakar Kari malami a Jami'ar Abuja
tsarin mulki ne ko kuma dokar zaɓe ta tanadar da cewa kwanaki 90 kafin haikowane zaɓe za a fara yin campaign to kuma ranar ladi da ta gabata ita ce kwanaki 90 daidai kafin ranar 16 ga watan Fabrairu na 2019 duk da yake za a iya cewa a Najeriya ita wannan dokar kusan babu wadda aka fi keta ta irinta maganar gaskiya shi ne an fara yakin neman zaɓe lokaci mai nisa da ya wuce aka fara to amma dai yanzu za a ce an bude fage kenan ga dangadan su masu neman takara da mugowa bayan su da jami'insu su fito shi wannan campaign din kuma za a ce campaign ya kakkama to amma ina ga akwai abubuwa da dama wadanda za su iya bambanta campaign din da za a yi wannan lokaci da wanda ya gabata alal misali a wannan karon za a iya cewa batutuwa irin na kabilanci da bangaranci da kuma addini ba za su yi tasiri ba saboda manyan yan takara na jami'u guda biyu addinin su daya kabilar su daya kuma daga bangare daya suka fito saboda haka mai yiwa irin siyasan nan ta ko a mutu ko a rai da aka yi a baya a wannan lokacin hakan ba zai kasance ba sa'annan kuma ina ganin cewa kamar a baya a wannan lokacin ma za a adawa kwarai da gaske saboda takarar za ta kasance tsakanin jami'ar take da mulki sa'annan kuma take da hukumomi da kuma karfin gwamnati a hannunta da kuma babba abokin adawa Atiku Abubakar wanda yana da kwarewa sosai game da siyasa sa'annan kuma ya dade yana neman wannan mukami kuma za a iya cewa ya shirya wa takara
har yanzu ka duba a Najeriya kamar ba a fita daga campaign na za a yi wa mutane borehole ba a za a yi za a samu da ruwan sha za a samu da makarantu me yasa ne har yanzu ita siyasar Najeriya ta ki ci gaba a je kan mukamin cewa ana magana ne akan manufofi
to ni na ga dalilai biyu ne na farko dai su waɗannan abubuwan da ake ta cewa za a yi shekaru aru kusan za a ce tun lokacin mulkin mallaka har yanzu ba su samu ba
maganan gaskiya shine cewa har yanzu babu wutar lantarki, babu ruwa, babu makarantu, harkar lafiya har yanzu ba ta azo a gani bane. To saboda kuma da yake su waɗannan za a iya cewa su ne manya-manyan bukatun al'umma, to dole in an zo yin campaign din a faɗe su. Na biyu kuma babban dalili shine za a iya cewa wannan ya nuna irin rashin hazaka ko kuma hikima na su 'yan siyasar kansu. Kamata a ce koda waɗannan bukatun al'umma ba su wadatar ba, maimakon a riƙe yayata su, kamata a ce an fito an yi irin yadda ake yi a sauran ƙasashe da demokradiyya ta ci gaba, inda za a riƙa maganan batutuwa na ci gaba a dunkule. Sa'an nan kuma za a riƙa duban 'yan takara ta hanyar cancanta su da hazaƙar su da kuma kimar su da kuma kasancewa za su iya yi wa jama'a aiki ko kuma ba za su yi aiki. Inda siyasa ta ci gaba, za ka samu batutuwa wanda ake ganin ba su ma kai sun kawo ba, su ne kuma za ka ga akan gaba a zaɓe. Alal misali a Amurka, idan aka yi maganganu irin na menene ra'ayin 'yan takara game da mata da marasa aikin yi da harkokin waje da kuma menene manufar jam'iyyar akan maganganu irin da mutane su mallaki bindigogi ko kuma ra'ayin 'yan takara game da 'yan luwaɗi da dai sauransu, to su ne manyan batutuwa. Ko kuma a yi batun tattalin arziki shi kansa, wani irin ƙwarewa ɗan takara yake da shi na samarwa jama'a aiki, ba wai kawai a fito fili a fatar baki a ce zan kirkiri ayyuka miliyan 2 ko miliyan 3 a shekara ba, a ya zaka kirkiri wannan ayyukan, aina zaka samu wannan kudin, a wani sashi na gwamnati ko kuma na al'umma ne waɗannan ayyukan za su zo. To saboda haka ita demokradiyya idan ta ci gaba za a riƙa maganan batutuwa da suka shafi al'umma ne da kuma manya-manyan manufofin jam'iyya wadda ta yi ko kuma wadda ta gaza, amma ba a rika maganan ruwa da lantarki.
To kamar idan ka dubi su manyan 'yan takarar guda biyu, shi shugaba Muhammadu Buhari da shi kuma Atiku Abubakar, za ka ga duk sun kaddamar da manufofin su. Kamar shi na shugaba Buhari yana taken cewa next level, da shi kuma na yawa mataki na gaba, da shi kuma mataimakin shugaba Atiku shi ma ya kaddamar da nashi. Kamar yin menene ya bambanta waɗannan manufofi nasu?
A gaskiya ni dai nayi nazarin waɗannan manufofi ko kuma kundaye guda biyu. Maganar gaskiya shine babu wani bambanci na azo a gani tsakanin abubuwan da waɗannan mutane suka kudurta ko kuma suke ikirari ko kuma alwashin cewa za su gabatar. Idan ka duba dai duk maganar ɗaya ce, magana ce ta tattalin arziki, magana ce ta tsaro, magana ce ta samar da ayyukan yi. Sa'an nan kuma cike waɗannan kundaye nasu guda biyu suke da alƙawura. Amma kuma abin mamaki ba a fito fili an fayyacewa al'umma yadda za a cimma waɗannan alƙawura ba. Wato har yanzu za a ce waɗannan kundaye ba su ɗaga Najeriya zuwa matakin da za a iya cewa alal misali za mu samar muku da wutar lantarki megawatt kaza saboda za mu kashe kuɗi kaza, kuma ga yadda za mu samu kuɗin, ga kuma garuruwan da waɗannan megawatt za su amfana ba. Wato in ka duba maganganu ake ta yi a dunkule a waɗannan kungiyoyi guda biyu, kuma babu wani bambanci sosai kamar yadda na faɗa a baya tsakanin waɗannan kundaye, sai dai kawai ta fuskar turancin da aka yi da kuma su waye suka rubuta su.
Ta yaya kake ganin 'yan Najeriya za su iya fahimta su gane alƙawuran gaskiya da kuma alƙawar maganganu ko na gangan?
Idan dai aka ce za a yi la'akari da waɗannan kundaye gaskiya babu, sai dai kawai idan suka hau drum a fagen campaign su riƙa waɗannan bayani filla-filla. Amma karanta waɗannan kundaye biyu ko dai na Buhari ko kuma na Atiku ba zai iya gamsar da 'yan Najeriya akan cewa da gaske ake ko kuma ba so ake a yaudare su ba.
In ka duba kaman a zaben takara da ake yi na kamfe da ake yi a Najeriya, za ka ga ba ma a takarar shugaban kasa ba, har ka tafi jihohi zuwa ƙananan hukumomi, za ka ga da ake sauya abubuwan suke komawa kaman kamfe ne na ɓatanci.
Shi wannan al'amari na ɓatanci da kuma na labawar kankariya da kuma na cin mutuncin mutane musamman ma ta kafafun yaɗa labarai kuma su din ma yanar gizo batu ne wanda yake ta tasiri sa'annan kuma zai tasiri kwarai a wannan zaben da za a yi kuma kusan za a iya ce ba yadda za a iya kauce wannan abu saboda na farko dai su kansu masu campaign din suna ganin cewa wannan hanya za ta jawo musu magoya baya ko kuma ta amfani da waɗannan hanyoyi za su iya rage tagomashi ko kuma irin goyon bayan da abokan adawansu suke da shi to saboda haka har yanzu idan ma sun fahimci hadarin yin waɗannan abubuwa to ina ga ba su da niyyar su kauce shi to amma wannan babban al'amari ne saboda zai iya jawo rigingimu kwarai da gaske zai iya ma jawo zub da jini sa'annan kuma a takaice irin abun da zai iya haifarwa ba abu ne wanda mai hasashe ma zai iya hasashe hukumomi sukan ce za su iya dakile shi to amma abin da ka dan wuya na farko dole sai su kansu yan siyasa da kuma jam'iyyu da magoya bayansu da yan takara sun yadda akan cewa waɗannan abubuwan suna da hadari sa'annan kuma sun yi wa kansu fada sun yi wa magoya bayansu fada domin a kauce yin haka na biyu kuma dole sai hukumomi na gwamnati sun tashi tsaye wurin dakile wannan abu tunda duk wannan abun da ake magana abu ne wanda dokokin Najeriya ba su yarda da su ba sa'annan kuma dokoki daban-daban sun yi tanade-tanade daban-daban na hukunta duk wanda ya aikata su to amma maganar gaskiya shine ba a kama mutane idan ma an kama su ba a gurfanar da su gaban Allah misali kotu idan ma an gurfanar da su din kusan za a ce shari'an ta karsu kurkuce ne ko kuma dai ba a kai iyakarta to saboda haka sai dai a yi takatsantsan saboda shi wannan abu yana da hadari kwarai da gaske masu yinsa ko kuma waɗanda suke ganin cewa za su ci gajiyar yinsa dole su fahimci cewa irin waɗannan abubuwan suna iya jawo mummunan sakamako ba ma a siyasa ba har ma a yi ta kanta ƙasa.
A gaida Dr. Abubakar Kari.
To kaji sharhin masana wanda idan ka bi a dalla-dalla ka saurari abin da shi dakta ke magana a kai za ka ga cewar ai kusan ma ya gama komi za a ce.
Gaskiya duk maganganun da ake yi shekaru aru-aru a lokacin yakin neman zaɓe za ka ga an ce za mu gyara muku titina ko wuta.
Kwarai.
Kullum magana kenan.
Kwarai.
Amma har yanzu za ka ga ba a kai yanda ya kamata a kai ba.
To ai gaskiya ne kuma kamar abinda shi Dr. Kari ya ce da kuma sauran masana za ka ga suna magana akan cewar ai laifin ma kusan ba wai na 'yan siyasan ba ne wata laifin na su al'umma ne
wato al'umma gari su masana da nasu laifin
kwarai da gaske tunda abinda su masana ke nunawa shi ne a lokacin da su 'yan siyasan sukan zo su yi jawaban alƙawarurrukan nan to kamata ya yi bayan an zaɓe su sun shiga ainihin ofisoshin nan so su masana suna ganin cewar a daidai wannan lokacin ya kamata su kuma al'umma su je su sa su a gaba su ce to a lokacin da ka zo neman zaɓe ka ce mana sai za ka yi mana watan
asibiti
za ka yi mana kaza
za ka gina makaranta
to muna son mu ga lalle ka yi wannan aikin kuma a tabbatar da an yi shi da nagarta da inganci da ya cancanta ba dan a yi shi cikin kwana ɗaya kwana biyu ba a zo a ga ya lalace
kwarai kwa sai ka tuna min da cewa duk da haka zaka ga bayan manufofin jami'in sannan shi kansa dan takara akwai manufofinsa ka san mutane ba sa bambancewa tsakanin manufar jami'a da kuma shi manufar dan takara lokacin yakin neman zabe sai ka ga bayan an gama zabe sai ka ga dan takara ya zo ya ce shi ba shi wannan alƙawari ba ai jami'a ce To me yake kawo irin wannan matsala haka?
To ai kaga duk irin abin da ke faruwa irin haka zaka ga cewar ba abin kadin ainihin ita siyasan ne. Yanzu kaga kamar a siyasa irin ta Amurka yanzu dan takara bai sai zo ya ce ku zabe ni zan yi muku kaza ba sannan daga baya ya zo ya ce ai manufofin jam'iyya ta ce ba ni manufofi na bane kaga ba zai yi ba.
In zabe mai zuwa ya zo zai gani shi ma.
To a yawanci a Najeriya zaka ga cewar kila ko a kasashen Afirka ma da kasashe masu tasowa za ga cewar alƙawallukan za a yi su a takarda ga su amma daga nan ba za ka sake jin komai ba kuma.
To dakta yayi wata magana da ta so samun rai maganar labarin ƙarya da ake yadawa a kafafen sada zumunta yana magana cewa za su yi matukar tasiri a wannan zabe. Ya kake ganin wannan zai yi tasiri?
Gaskiya ne ai su labaran ƙarya zaka ga cewar ma sun wuce ma duk yanda ma mutum ke tunani saboda da dama ba a san ainihin tushen labari ba kawai sai a dinga yada shi sai a dinga matsawa da shi gaba har ya kai ga hannun da za a ga an zo an yi wani abu wanda bai dace ba ya kamata mutane su ainihin yi abin da ya kamata.
To Allah ya kyauta. Jama'a duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri namu na yau a madadin waɗanda suka taimaka suka ya bada umarni Daniel Brown sai Yusuf
Aliyu Harande
sai ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa huta lafiya. Wa tsanni na motsa ji.